Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan constipation, wato rashin yin bayan gida a lokacin da ya dace, ko kuma a wasu lokutan ma bayan gidan yayi tauri a riƙa shan wahala wajen fitar sa. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola, inda ya fara da yi mana bayani kamar haka.
Matsala ta constipation a Hausance, samun tsaiko ko kuma shan wahala yayin da mutum yakan so ya fitar da turoso daga jikinsa. Wani lokacin yakan iya kaiwa wajen sati biyu mutum duk yana fama da irin wannan matsala. Sannan kuma fitar da turoso a jikin bil'adama ya danganta da akwai abin da muke kira da bowel movement, wato yanda kayan ciki sukan mammotsa, sannan kuma shi kansa bayan gida yakan fito ya duro daga dubbarar dan adam. Wannan abu ya danganta da dan adam, ya danganta da watannin da dan adam yayi, saboda da akwai abin da muke kira da neonates da kuma shekarun da yaro yayi ko kuma mutum babba ne. Waɗansu zaki ga cewa a kullun sukan yi turoso, wasu kuma zaki iya samu sukan yi wannan turoso ne kamar sau 2 zuwa 3 a rana, wasu kuma zaki iya gani cewa sukan yi turoso ne duk safiya ta kowace rana. To idan aka samu dan adam wannan turoso nasa bai kai sau 3 a sati ba, to shi ma duk wannan abu ne da za a fara tunanin cewa to tabbas dan adam yana fama da wannan matsala ta fitar da turoso a rashin ka'idance, wanda mutum za a fara zargin sa da wannan matsala ta constipation. Saboda masu sauraron mu su gane bayani dalla-dalla, yana da matukar muhimmanci shin wannan turosan ta yaya ma ake fitar da shi a jikin bil'adama. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara jikinmu na yayi aiki yanda ya kamata, ba tare da dan adam ya samu tawaya akan komai ba, da akwai abin da muke kira da normal body physiology. To idan dan adam ya tara wannan turoso a cikin wani waje a kayan ciki wajen karshe kenan, da ake kira da rectum, wannan waje zai dan bubbude saboda taruwa na shi wannan turoso. To da akwai abinda jijiyoyi na aika sakonni zuwa kwakwalwa, za su dauki wannan sakon, za su bi ta wannan waya da take a bayan jikin bil'adama, ko kuma kice laka kenan, abinda muke kira da spinal cord. Wannan sakonni zai tashi zai tafi har cikin kwakwalwa, sannan kuma a ƙara dawo da wannan sakon. Masu sauraro ya kamata su gane akwai wani waje da ake kira da wato kamar anus, wanda a wannan waje yana da wata kofa ta ciki da kuma wato kofa ta waje. Akwai abin da muke kira da internal anal sphincter da external anal sphincter. To idan aka tura wannan sako zuwa kwakwalwa, anan ne za a gane cewa bari a dan bude wannan kofa ta cikin dubura domin a bar wannan turoso ya fado zuwa ƙasa. Idan dai har mutum ya dace ya fitar da wannan turoso a daidai wannan lokaci, sannan kuma jiki ya tabbatar da cewa ya kamata a fitar da wannan abu, to shine fa za a samu budewar kofa ta waje, wancan muke kira da external anal sphincter. Amma fa duk waɗannan abubuwa sukan faru ne, akwai abin da muke kira da reflex, ba wai mutum ne kawai zai ce bari na fitar na yi kaza ba na bude wannan kofa ta cikin, a'a, wannan is a reflex action, abu ne da yakan faru a ɗabi'ance. To kin ga wannan shine abin da yakan faru yayin da mutum zai fitar da turoso a cikin jikinsa.
To likita, shin suwaye ma suka fi samun wannan matsala ta constipation?
Kowa zai iya fama da wannan matsala, ko ƙananan yara ko manya, ko dattawa ko mata masu juna biyu za su iya fama da wannan matsala ta constipation. Babu wani bambanci da za a ce waɗansu mutane kwata-kwata ba sa fama da wannan matsala. Idan mutum yana fama da wannan matsala ta constipation, ina mai tabbatar miki cewa da akwai waɗansu abubuwa da za su dinga damunsa. Na farko dai shine cikinsa zai dinga mai ciwo, ya dinga mai kugi. Wani lokaci mutum zai dinga ji bari ya danyi kamar amai, wani lokaci mutum zai ma iya yin aman, sannan za a iya samun matsala ta rashin san cin abinci, abinda mukan kira da kamar loss of appetite kenan. Sannan wani lokacin idan tura ta kai bango, zai dinga jin can wajen dubrarsa tana mai dan zafi-zafi, sannan yana dan jin abuguwa babu dadi. To duk gabaki daya waɗannan abuguwa za su iya faruwa saboda wannan matsala ta constipation. Idan abin ya kai ya kawo, zai iya samun turoso, yakan iya dan fitowa kadan haka daga bayansa ba tare da yana so ma ya fitar da wannan abu ba, ba tare da ya ma san mami biyuwar lokaci yana fita ba, sai dai kawai ya ga dubrarsa tana fitar da dan ruwa, sannan kuma yana bata kayansa da yake sanyawa ko kuma inda yake a zaune. Wannan shine abin da muke kira da kamar soiling kenan. Sannan kuma wani lokacin za su dinga iya samun fitar da iska mai yawa daga wajen dubrarsu, abin da kamar ake kira da flatulence kenan.
Me ke haddasa wannan matsala ta samun tsaiko ko kuma wahala wajen fitar bayan gida?
Da akwai abubuwan da sukan kawo wannan matsala a irin kananan yara, matin daga suna wato kananu za a gane wannan matsala a tattare da su. Da akwai kuma matsalar da zaki ga cewa kamar da ita ma akan haife su, da akwai matsalar da zaki ga cewa waɗansu sinadarai ne sukan yi ƙasa ko sukan yi yawa a jikin bil'adama, waɗansu matsalolin kawai waɗansu magunguna ne ma da mutum idan ya sha zai dinga samun wannan matsala. Da akwai abin da muke kira da irin su anal stenosis, wato wannan waje ta can wajen kasar, wato wajen dubura, shine yakan matsi ya tsuki ya hana wannan turoso ya sako kasa ya fito yanda ya kamata. Da akwai matsaloli da akan iya samu na rashin waɗansu abubuwan aika sakonni ko kuma abubuwan da za su iya barin shi kansa kayan ciki da yake cikin jikin dan adam, abinda muke kira da intestine, ya dinga mammotsawa har a samu abinda ake kira da peristaltic movement, wato yanda kayan cikin dan adam yakan mammotsa ya lallankwasa ya dinga tafiyar da abinda yake cikin sa ya tafi mataki na gaba. So akwai cututtuka kamar haka suma da sukan kawo wannan matsala, kamar irin su hash brown disease, irin su spina bifida da sauransu. Sannan kuma da akwai waɗansu sinadarai kamar yanda na faɗa dazu sukan yi kasa, wasu kuma su yawa. Da akwai sinadari potassium, calcium, da akwai kuma kamar thyroid. Idan dai aka samu wannan sinadarai, wasu idan suka yi kasa su ba da matsala, wasu idan suka yi sama su ba da matsala. Haka zalika su ma masu kamar ciyan sugar su ma sukan zo da irin wannan matsala wani lokaci. Sannan waɗansu magunguna irin su kamar anticholinergic da dai sauransu sukan iya kawo matsala ta constipation. Wani lokaci kuma akan iya samun kamar tumors, ciyan daji na cikin ciki yakan kawo irin wannan matsala. Sannan wani lokacin kuma yaro ne zai zo da wannan matsala, amma ba wani abu bane ba, kawai idan yayi bayan gida ya zo yin turoso ya ji zafi a dubarsa. Duk lokacin da wannan wato turoso ya taru zai yi, sai ya dinga tuno da wannan zafin, sai ya kasa fita ya je yayi, sai ya bar wannan turoso ya dade a cikin jikinsa sai saboda wannan zafin da yake zuwa ya ji. Wani lokaci kuma idan dan adam ya shagaltu da yin waɗansu al'amura na rayuwarsa, za ta iya yiwuwa wannan turoso yana cikin jikinsa amma saboda bai tsaya ma ya ma kai kwakwalwarsa wajen ba, bai ma kai tunaninsa wajen ba, zai iya sawa dan adam ya bar wannan abu ya dade a cikin jikinsa. Sannan kuma wani lokaci rashin cin abinci ne wanda yake dauke da waɗansu abubuwa da sukan taimaka wajen dagargaza kayan abinci a cikin jikin bil'adama. To idan aka samu irin wannan matsala shi ma zai iya ba wa mutum wannan matsala ta constipation.
Idan mutum yana fama da wannan matsala, wani mataki ya kamata a dauka a gida ma tun kafin a garzaya asibiti?
Matakin da mutane ya kamata su dauka shine, idan dai har mutum yana fama da wannan matsala a gida, shine ya zama wajibi mutum ya fara duba wanne irin abinci yake amfani da shi. Kullun shinkafa, shinkafa yake amfani da ita ko irin makamantanta kullun, ba tare da dan saka dan kayan ganye ba, ba a shan irin su lemo da ayaba da sauransu gabaki daya. To idan mutum ya ga yayi haka kuma ya zo ya samu wannan matsala ta wato constipation, to matakin farko da ya kamata a fara dauka a gida shine, kafin ma a zo asibiti ya kamata mutum ya dan yi modifying din diet din sa. Ba wai tuwo ne ba za a ci ba, ba shinkafa ce ba za a ci ba, ba taliya ce ba za a ci ba, a'a, abinda muke bada shawara shine idan za a ci wannan shinkafa a dinga hadawa da kayan ganye irin su salak, irin su tumatir da irin su kokimba da dai sauransu. Yana da matukar muhimmanci idan za a dinga yin hakan domin waɗannan kayan ganye sukan taimaka wajen narka kayan abinci a cikin jikinmu. To idan mutum aka samai irin wannan salak a cikin abincinsa, sannan kuma aka dan bashi dan lemo da dan ayaba, amma lemon na fata idan za a shashi a dinga hadawa har da totuwar ana cinyewa, domin shine zai ƙara taimakawa ciki ya dagargaza ya narka abinci yanda ya kamata, sannan kuma jiki ya zuke amfani da shi, sannan kuma mutum yayi turoso a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da wata matsala ba. Amma fa wani lokacin ba kowanne ne zai tafi ba da yin wannan abu, sai an garzayo zuwa asibiti, to mu kuma likitoci za mu dora daga inda aka tsaya.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, Dr. Khalid Sunusu Kani da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.